sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamu Si Garba ne tare da Hadiza Kihari da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 21 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hadiza da kanin labarai.
Ibrahim dan takarar babban jam'iyyar adawa Ivory Coast ya buƙaci jama'a su kaurace wa zaben kasar don hana sake zaben shugaba Alhassan Ouattara wa'adi na uku a watan gobe. Haka kuma da alama shugaban Amurka Donald Trump na mai da hankali kan naɗa ɗaya daga cikin mata biyu alƙale masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya naɗa a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya da maye gurbin mai shari'ar Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin Amurka. Za a kuma sassaka mutum-mutumin murgayiya mai shari'a ta kotun kolin Amurka Ruth Bader Ginsburg a unguwar Brooklyn inda aka haife ta, abinda gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya sanar kenan a ranar Asabar da ta gabata.
Kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa sojojin Najeriya sun kai harin kakkaɓe 'yan bindigan Gana da ke dajin Benue da Taraba.
Wato da kwalimu sun mamaye wajen kuma sun ci gaba da yin sentry da patrol a wuraren domin hana masu tsagerun damar saki.
Za kuma a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta yi bayanin kwato mutane 40 daga hannun 'yan bindiga.
Daga lokacin da muka samu haske na cewa akwai yaudara a ciki zuwa yanzu, ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, muna bin abubuwan nan daki-daki cikin gida da waje. Bincike na cikin gida, bincike na waje ya taimaka mana kai ga biyan bukata akan abin da ya danganci binciken.
Idan mun ƙetara jamhuriyar Nijar kuma, za a ji cewa jam'iyyar adawa ta Modan Lumana ta yi babban taro.
Tabbas wanda shi ne ɗan takara to son excellence Ahmad Amr ne.
Sannan kamar kowace ranar Litini, yau ma Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin nan nasa na ilimi garkuwar ɗan adam. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Alaikum ga cikakkun labaran duniya. Dan takarar babban jam'iyyar adawa Ivory Coast ya buƙaci jama'a su kaurace wa zaben kasar don hana sake zaben shugaba Alhassan Ouattara wa'adi na uku a watan gobe. Henry Conan Bendy ya yi wannan kiran ne a jiya Lahadi a Abidjan, babban birnin kasar, a lokacin wani taro tare da sauran 'yan takara daga jam'iyyun adawa da magoya bayansu. Kasar ta yammacin Afirka da ke fuskantar tashin hankali, akalla mutane 12 ne aka kashe tun daga watan jiya bayan da Ouattara ɗan shekaru 78 ya karye alƙawarin da ya yi a farkon wannan shekarar na cewa ba zai sake neman takara ba. Ouattara ya sauya matsayinsa kuma a hukumance ya amince da zaben da jam'iyyarsa mai mulki ta yi masa na sake tsayawa takara bayan da wanda aka zaba ya maye gurbin, wato Prime Minister Amadou Gon Coulibaly, wanda ya mutu kwatsam sakamakon bugun zuciya a watan Yuli. Da alama shugaban Amurka Donald Trump na mai da hankali kan naɗa ɗaya daga cikin mata biyu alƙali masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya naɗa a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya da maye gurbin mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin Amurka. Fitacciyar nan 'yan ra'ayin sassaucin nan da ta rasu a makon da ya gabata. Trump ya faɗa a wani taron yakin neman zabensa a daren Asabar a garin Fayetteville da ke jihar North Carolina cewa zai yi naɗin wanda zai cike gurbin Ginsburg a wannan makon, kuma mace zan naɗa. A baya ya ambaci Amy Coney Barrett ta kotun ɗaukaka ƙara ta 7 da ke Chicago da kuma Barbara Lagowa ta kotun ɗaukaka ƙara ta 11 da ke Atlanta a matsayin waɗanda ta yi su maye gurbin mai shari'ar. Magoya bayansa sun yi ta faɗin a cike gurbin, shi kuma Trump ya ce kwarai abinda nake niyyar yi kenan. Amma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya buƙaci 'yan majalisar dattijai da kada su kaɗa kuri'ar zaben duk wani alƙalin kotun kolin Amurka da sauri kafin zaben na watan Nuwamba. Za a sassaka mutum-mutumin murgayiya mai shari'a ta kotun kolin Amurka Ruth Bader Ginsburg a unguwar Brooklyn inda aka haife ta, abinda gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya sanar kenan a ranar Asabar da ta gabata. Ginsburg ta rasu a ranar Juma'a sakamakon matsalolin masu nasaba da wani nau'in cutar ciwon sankara ta ciki. Tana da shekaru 87 a duniya. Mai shari'ar da ke ɗaya daga cikin mata da suka yi fice a fannin shari'a kuma 'yan rajin kare haƙƙin mata, ita ce ta zama mace ta biyu da ta shiga kotun kolin ƙasar a shekarar 1993. Gwamna Cuomo dan jam'iyyar Democrat ya ce zai nada wani kwamiti don zaben mai sassaka mutum-mutumin da kuma neman wurin da za a ajiye shi. A cikin wata sanarwa, Cuomo ya ce mutum-mutumin zai kasance abin tunawa da gudumawa da yawa da Ginsburg ta ba wa Amurka da ake da ita a yau da kuma abin koyi ga waɗanda za su ci gaba da gina tarin ayyukan da ta yi.
An jima kaɗan, Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan kwanaki bayan kashe gana madugun 'yan bindigar dajin Benue, sojojin Najeriya suka shiga kakkaɓe gyauran dakarunsa da wasu 'yan bindigar kuma da ke dazukan Benue da Taraba. Hassan Maina kaina gare ka.
Dakarunmu da ke Sector 1 na Operation Wild Stock suka samu labarin gangami na waɗansu masu garkuwa da mutane inda suka farmosu a garin Adu na Chanchangi Council Ward a Takum Local Government Area ta jihar Taraba. A rangama da aka yi an samu wato jima da yawa daga cikinsu raunuka inda suka gudu, su kuma dakarunmu suka cigaba da mamaye wurin. Daga bisani kuma an ƙara samun labarai na sirri akan waɗansu masu tada zaune tsaye inda dakarunmu suka farma wajen kuma suka samu nasara halaka biyu daga cikinsu, kuma aka samu wato nasarar wato bindiga wato kira gida guda biyu.
Navy Commander Abdulsalam Sani na headquarter tsaron Najeriya kenan ke mani karin bayani dangane da alangamar da sojojin kasar suka yi da wasu 'yan tsageru 'yan bindiga a jihar Taraba. Bugu da kari, Commander Sani ya ce dakarun sun kuma fafata da ƙalin wasu 'yan bindiga yaran marigayi Mista Tarwase da ake kira da Ghana, wanda soji suka hallaka kwanan nan a jihar Benue.
Daga baya aka ƙara samun wani labarin inda waɗansu tsagerun suka gagurmaya a wajen garin da ake ce Masai a karamar hukumar Katsina Ala ta jihar Benue. A lokacin da aka arangama an samu kama uku daga cikinsu, kuma waɗannan mutane da aka kama suna ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi wannan Ghana wanda aka hallaka a satin da ya gabata. Kuma bayan an cafke waɗannan an samu wato nasarar gano wayoyi guda 16 wanda suke amfani da su da irin kuma layinsu da kuma waɗansu kwayoyi wanda suke sha. A halin da ake ciki yanzu shine wato dakarunmu sun mamaye wajen kuma sun ci gaba da yin sentry da patrol a wuraren domin hana masu tsagerun damar saki.
A cewar ƙwararru irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu, muddin gwamnatoci ba su daina al'adar nan ta yin afuwa ga 'yan ta'adda ba, to kuwa za a ci gaba da samun matsalolin tsaro a sassa daban-daban na kasar.
Ya kamata a hukunta su, in kuma an kama su da makamai da kuma wasu laifuffuka kaman a tabbatar haikan sun ɗauki sun yi garkuwa da mutane, sun sace kayayyakin mutane. Ya kamata gwamnati ta yi tunanin ce ana bugun gawa don mai rai ya ji tsoro. In an ci gaba da afuwa haka, wannan zai zama abin kaman wasan yara ne, don haka kowa ma zai ɗauki makamai can ya yi barna ya ce shi ma to gashi ya gaji mai afuwa. So abu ne da gwamnati ya kamata ta sake tunani a kai.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da kashi na biyu na labaran duniya.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar ba za ta goyi bayan sake sanyawa Iran takunkumi ba, kamar yadda Amurka ta buƙaci a yi. Har sai kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da izinin yin haka. A wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanin dillancin labaran na Associated Press ya samu a jiya Lahadi, babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai alamun rashin tabbas kan ko sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne ya janyo batun shirin sake komawa matakin na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tanadar da sharuɗan yarjejeniyar makaman nukiliyar shekarar 2015 tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya shida masu ƙarfin tattalin arziki. A ranar Asabar da ta gabata, gwamnatin Trump ta ayyana cewa an maida duk takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙaba wa Iran, wani mataki da galibin ƙasashen duniya suka nuna adawa da shi a matsayin wanda ya saba wa doka kuma ta yi watsi da shi. Tabbas sanarwar ta Amurka za ta haifar da cece-kuce a lokacin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara, wanda za a fara a yau Litinin, wanda kuma za a yi ta yanar gizo a wannan shekarar saboda annobar COVID-19. Sanarwar ta Amurka ta zo ne kwanaki 30 bayan da Pompeo ya sanar da kwamitin sulhun majalisar cewa gwamnatin Trump na shirin sake sanya takunkumi saboda Iran bata sauke nauyin da Iran ta yi a wuyanta ba a ƙarƙashin yarjejeniyar da ake kira JCPOA a taƙaice. A Afghanistan a jiya Lahadi, waɗanda wasu hare-hare suka shafa da shaidun gani da ido sun faɗa wa kamfanin dillacin labaran Associated Press cewa hare-haren ta sama da gwamnatin ta kai a yankin arewacin ƙasar sun yi sanadiyar kisan aƙalla mutane 24, ciki har da yara, tare da raunata wasu su shida. Wasu da suka shaida lamarin su biyu da kamfanin dillacin labarai na Associated Press ya tuntuɓa sun ce galibin waɗanda aka kashe a har-haren da aka kai a ranar Asabar da suka shafi ƙauyen Said Ramazan a lardin Kunduz farar hula ne. Har-haren ta sama na zuwa ne yayin da wakilai da ke shawarwari daga ɓangaren gwamnati da na 'yan Taliban ke ganawa a karon farko a Qatar don kawo ƙarshen yaƙi da rikice-rikice da aka kwashe shekara da shekaru ana yi a Afghanistan da makomar ƙasar. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce har-haren ta sama sun kashe mayakan Taliban 30, kuma ana gudanar da bincike kan ikirarin cewar hada farar hula a cikin waɗanda aka kashe.
A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma a bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Har yanzu muna Najeriya, inda za a ji yadda jiya aka ceto wasu mutane 40 bayan sace su da 'yan bindiga suka yi a jihar Zamfara. Sani Malumfashi, gare ka.
'Yan bindiga suka je suka sace mutane 40 a gobarawan Coli da ke can kasar Zamfara. Kan hakan na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Zamfara SP Shehu Muhammad. Shin, kuna da labarin wannan al'amari da kuma yadda ya wakana?
Farko dai ina miƙa godiya ta ga wannan kafa ta NOA a kan ƙoƙarin da take a koyaushe wajen ganin cewa ta tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ga dukkan wani al'amari da ya faru domin samun cikakken bayani daga ainihi ɓangaren mu. Kamar wannan bayanin da kai magana, tabbas wannan abin ya faru a jiya. Akwai ɗan ta'adda da ya shigo wannan ƙauye na gurguwar Chadi a tafiyar daga bayan da jama'a wannan gari suka gan shi, shi ne suka yi ainihin kukan kura zuwa gare shi, suka kwace wannan gindigar, shi ne aka riƙe wannan gindigar hannunsu, ba su faɗa ma jami'an tsaro ba, kuma aka yi sakacin shi wannan ɗan ta'adda ya kuɓuce ya sake komawa jeji a inda ya faɗa wanda kuma suka yi a gaya aka tafi aka farma wannan garin, suka karɓi wannan bindigar da aka karɓa a hannunsu, sannan suka ainihin ɗauki mutane waɗanda za su kai irin 35 zuwa 40.
A daidai lokacin da nake haɗa wannan labari, sai kuma Shehu Muhammad ya tuntuɓe ni da wani labari mai daɗi inda yake cewa waɗancan mutane an samu an kubutar da su da taimakon Allah. Shi ne na tambaye shi, shin ya aka samu wannan nasara?
Ya aka yi wannan, aka samu wannan gagarumin nasara cikin ɗan takaitaccen lokaci, ganin cewa abin nan ya faru cikin dare ne wajen kamar misalin karfe 1 zuwa 1 da rabi.
Kamar yadda muke faɗa, muna ainihin gudanar da tsari na sasanci bayan amfani da ƙarfi ga waɗanda suka ke karɓar wannan sasanci.
So haɗin gwiwa ne gaba ɗaya da mu jami'an tsaro da sauran al'umma da gwamnati da kuma har waɗanda suka karɓi wannan tsari na sasanci, ƙarfi da ƙarfi ne da haɗin gwiwa wanda ya tabbatar da ainihin kuɓutar da waɗannan bayan Allah. Eh, suna a hannu ma yanzu, da rabi ma suna a hannu an yi rubin nasu, so abin da ya rage shi ne a haɗa su da yaransu.
Pretendant Shehu Muhammad, kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara. Sani Sha'ib Malumfashi, muryar Amurka daga Zamfara a Najeriya.
A gaida Sani, daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda jam'iyyar adawa ta Modern Lumana ta tsaye da madugunta Hamma Ahmadu a matsayin dan takarar shugaban kasa. Salabarma gare ka.
Dubban magoya bayan jam'iyyar Modern Lumana da suka fito daga ciki da wajen kasar Niger ne suka hallara a garin Doso, inda suka gudanar da babban taron kongre domin tantauna al'amuran da suka shafi sha'anin zabe. Mafari kenan mahalartan suka sake jaddada tsohon Prime Minister Hamma Ahmadu a matsayin dan takarar zaben shugaban kasa. Alhaji Lawali Salisu Leshe na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro.
Duk abin da aka haza akan siyasa ake dauke shi. Tabbat a cikin jam'iyyar mu wanda muke guri kuma ƴan kasa ke gurin ya tabbato shine dan takara, to son excellence Hamma Ahmadu ne. Ba magana naciya bace, magana ka'ida ce da gane manhuwa ta siyasa. Kun ga yadda aka yi a 2016 an ka aje shi a gidan yari, an ka zo aka yi premier tour ba tare da shi ba, an ka zo deuxième tour muka ce ba ma mun takara, mu mun jaye ba mu zancan ta haya zabe a wannan lokaci.
Da yake karbar wannan ta yi, Hamma Ahmadu ya yi kiran magoya bayan sa su tashi tsaye don ganin Modern Lumana ta yi nasarar kawar da PNDS tarayya daga karagar mulki.
Suna tsammani ba mu zuwa election, to mun da kuniya za mu je election.
Ahmadu na daga cikin mutanen da kotu ta yi wa daurin shekara guda a gidan yari saboda samun su da laifin sayan jarirai. Saboda haka ake ganin a dokance ba shi da yancin shugabancin jam'iyya ballantana shiga zabe. To amma a jawabin da ya yi cikin harshen sabarmanci a yayin wannan taro, ya ce ba za a iya hana masa murar yancin sa na dan kasa ba, domin mahaifansa gaba da baya ɗan Nishar ne. Da alama gugar zana yake yi wa dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohammed. To amma kakakin jam'iyyar Asmanu Ahmadu na cewa batun cancantar shiga zabe ko rashin ta wata magana ce da ta shafi kotun tsarin mulkin kasa.
Ba mu bane ke sawa a tai takara ko mu hana, a'a, mu matsayin mu na jam'iyya ɗan ƙasa ne kamar kowa, jam'iyya ce kamar kowace jam'iyya mai neman takara ta shugaban ƙasa. Kwanan nan ma an yadda wasu ƴan takara a ƙasar Ivory Coast, kuma alƙallai na suka yadda takara, kuma suka haɗi dalilan da suka yadda takara, misali kamar wannan ne. To yakan yi shina zargin kanshi da wani abu wanda zai iya hana shi takara, tunda an liƙe shi an yi mai shari'a ya zauna gidan yari, yalla wannan abun ne ke bashi tsoro. To mu ba alƙallai bane.
Wannan zama da ya baiwa Hamma Ahmadu tikitin zabe a Doso ya gudana ne kwana ɗaya bayan da wata kotun birnin Yamai ta baiwa uwar jam'iyya izinin shirya taro, bayan da shugaban riƙon ƙwarriyar jam'iyyar ta Modern Lumana Umar Noma ya shigar da ƙara a bisa ƙorafin cewa shi ke da hurumin shirya irin wannan haɗuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sulaiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam, to shi mara ilimin.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan har masu sauraro kuna bibiyar shirin namu sau da kafa, a cikin shirinmu da ya gabata mun fara tattaunawa da shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, Farfesa Baffa Aliyu, inda yake zayyano matakai da suke ɗauka don ganin ɗalibai sun koma makarantu don ci gaba da ɗaukan darussan su kamar yadda aka saba. Idan na bance ka, haƙƙi ne na iyaye su ga cewar an ilmantar da 'ya'yansu, amma kuma haƙƙi ne na gwamnati ta ba mu waɗannan yara ilimi.
Ina zuwa, na yarda da maganarka, amma shin kafin gwamnatin fa kin yana kan waye?
Haƙƙi na iyaye su tabbatar da cewar yaran sun sami ilimi musamman a matakin firamare, matakin sakandare, amma haƙƙi ne na gwamnati ta samar da karatun shi kanshi, malamai, azuzuwa, kayayyakin karatu. Haƙƙi ne da yara ta yi akan gwamnati wanda iyaye nasu su tabbatar da yaran su san je.
Wannan haka yake. Amma maganar da muke faɗi yanzu shine gwamnati a yanzu tana da matsala ta fuskan kuɗi wanda za ta raba wa waɗannan makarantun domin haka ya wakana. Wannan shine gaskiya.
Bari mu duba mu gani ai idan aka duba tsarin karatun nan za a iya cewa ba lalai sai an yi tsari wanda ya shafi na karatun yanar gizo ba. Ana iya ai karatu waɗanda za a dinga aika ma ɗaliban nan da kasidu da ainihin abubuwa na karatu zuwa gidajensu ko kuma su dinga zuwa makarantun nan suna ɗaukan waɗannan kasidun su je su karanta domin su ainihin kuma kawo in lokaci ya zo na su jarabawa a tabbatar da sun fahimci karatun. Me yasa ba za ku kawo wannan tsarin ba?
Akwai tsarin, amma duk abin da za a faɗannan game da waɗannan bayanan da ka yi. Na farko dai in ma za a kawo musu kasidun ne za su yi ne ɗaiɗaikunsu sannan kuma su ba da amsa ga wani wurin da aka tsaya don adana waɗannan abubuwan da za su faɗa sannan a sake faɗa musu cewa ya yi daidai bai yi daidai ba su ci gaba. To wannan tsarin ma shi kansa yana da ƙalubale irin nasu. Haka kuma in an ce masu zo ne na ɗan wani lokaci su yi abin nan, ka tuna fa duk gunda aka haɗu yanzu ana son a ce kana da kayan wanke hannu, wani abun shaka, wani abun ana duba ka, wani su batta a baki da sauransu duka. Su waye masu ba da wannan abu? An dawo gwamnatin har yanzu ba wanda za a ce masa ya taho da galon na maganin wanke hannu ko maganin wani abu ya zo da shi. Yana tsammanin in ya je gurin ne zai samu akwai. Mai bayar da wannan abu kuma gwamnati ne. Ba mun ce kwata-kwata gwamnati ba za ta iya ba ne. Gwamnati za ta iya farawa. Amma su makarantun ko ta fuskan iyayensu ba iyayen yara ko ta wadda ba za su iya ci gaba da wannan aiwatar da wannan abun in gwamnati ta bayar. Za a iya saka shi a ɗan wani kuɗi kaɗan kamar na makaranta da sauransu. Don ka san abun da yanzu za ka ji an yi ca a kai shi ne in an ce a sa kuɗin makaranta. Ba za a yadda ba. To amma abin da gwamnati take ƙoƙarin yi shi ne ta ga menene ita ɗin za ta yi. Kuma shi wannan da ake fama da shi ma a duniya gaba ɗaya menene tunanin wasu mutane game da yadda za a iya kasancewa ana zargin da wannan ciwon kuma ana aiwatar da wasu ayyuka daban don ba za a ci gaba da zama haka ba. So dole ne mu koyi yadda za mu zanna da ciwon amma muna kuma gudanar da harkokinmu wanda cikin harkokin nan kuma akwai sha'anin koyarwa. Ni ina gani zuwa gaba za a bude makarantu.
To idan ka ce zuwa gaba har yaushe kake ganin gaban nan da kake magana?
Daga kwamitin gwamnatin tarayya da lokacin da aka fara ai ba haka ba ne. Kowa ya tafi gida ne kawai sai illa masha Allah. Ana nan aka ce to su waɗanda suke riƙe da wasu fannoni na wajen aiki shugabannin department su dawo. Aka dawo aka ce daga label kaza zuwa sama su dawo. To ana zuwa nan gaba za a ce kowa ma ya dawo.
Wasu da dama 'yan Najeriya suna da takaddama musamman idan aka yi amfani da kasafin kuɗi da ake ware ma ita wannan hukuma taka. Za su ce to ina kasafin kuɗin da ake ba hukumar ka da za a iya cewa ba za a iya siyan sabulun wanke hannu, takunkumin fuska da za a aje a waɗannan kwalejojin horas da malamai a gabaki ɗaya ƙasar nan ba. Za a ce kuɗaɗen nan ba ku da su ne ko ko dai ba ku da niyyar ku amfani da su wajen aiwatar da wannan abun don yara su koma makarantu ne?
To da farko dai kusan kashi 3/4 na kuɗin da ake sakan ma kwalejojin nan yana tafiya ne a biyan albashi. Sannan akwai wani abun da suke cewa kuɗin gudanarwa wanda misali bari mu ɗauki College of Education ɗaya kamar Zaria ko Kano. Abun da ake basu na kuɗin gudanar da makarantar a wata ɗaya ba wanda ake bashi miliyan 10 a cikin makarantu. Shine asibiti, shine man motar zirga-zirga, shine komai. Gwamnati na tsinkayen cewa akwai wani kuɗin gudanar shiga da ake ce musu IGR da wasu makarantu za su samu don ya taimaka musu aiwatar da wannan abu. Kuma magana haka take. Amma a makarantar horar da malame wani kuɗin gudanarwa ne zai shigo muku? Ta ina zai shigo? Iyayen ne za su zo su ba ku?
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a wannan makon. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Baffa Aliyu, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, da masu abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Peace. Salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
A yau sakonmu na farko ya fito daga wurin Usman Shitu, inda ya ce hakika ziyarar da shugaban kasar Ghana kuma shugaban kungiyar ci gaban kasashen Afrika ta yamma Nana Akufo-Addo ya kawo zuwa tarayyar Najeriya, inda ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi daidai, kuma hakan wani abin ayaba ne. Da fatan Allah ya sa wannan ziyarar ta kawo ƙarshen nunin yatsa da kallon haɗarin kaji tsakanin ƙasar Ghana da kuma tarayyar Najeriya. Sai kuma saƙon Alhaji Abubakar Jibril ɗan Gusau, inda ya ce muna jinjina wa ilahirin al'ummar jihar Edo a bisa yadda suka bada haɗin kai a farkon zaɓen gwamnan da suka yi da kuma bayan zaɓen. Da fatan Allah ya sa gwamnan nasu da ya sake zarcewa ya share wa al'ummar jihar Hawaye. To sai kuma saƙon Salih Muhammad Salih da Mariola, inda ya ce assalamu alaikum, ku bani dama na isar da saƙon jaje na ga al'ummar garin Shallan bisa alhinin rashin hakimin su da matarsa da aminansa waɗanda suka rasa rayukansu kan hanyar su ta komawa gida daga Yola bayan sun gama da haɗarin mota. Allah ya gafarta musu. To saƙonmu na gaba ya fito daga wurin Ukasha Abdulsalam Koko daga jihar Kebbi, Najeriya, inda ya ce hakika neman afuwa da wasu jigajigan jam'iyyar APC ke yi ga al'ummar Najeriya bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda zaɓen jihar Edo wato ta jam'iyyar APC ta shaka shi ga hannun jam'iyyar PDP mai adawa. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Nasir Al-Mugumel, inda shi ya ce muryar Amurka, ku bani dama na miƙa saƙon ta'aziyya ta ga al'ummar Zazzau ta jihar wato Kaduna bisa rasuwar Sarkin Zaria Dr. Shehu Idris. Tabbas an yi rashin mutum mai haƙuri da karamci, da fatan Allah ya gafarta masa, amin. To masu sauraro, mun gode da waɗannan saƙonnin naku, ku ci gaba da aiko mana saƙonnin.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Dan takarar babban jam'iyyar adawa Ivory Coast ya buƙaci jama'a su kaurace wa zaben ƙasar don hana sake zaben shugaba Alassane Ouattara wa'adi na uku a watan gobe. Henry Konan Baidi ya yi wannan kiran ne a jiya Lahadi a Abidjan, babban birnin ƙasar, a lokacin wani taro tare da sauran 'yan takara daga jam'iyyun adawa da magoya bayansu. Da alama shugaban Amurka Donald Trump na mai da hankali kan naɗa ɗaya daga cikin mata biyu alƙali masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ya naɗa a wasu kotunan ɗaukaka ƙara na tarayya, da maye gurbin mai shari'a Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin Amurka, fitacciyar nan 'yan ra'ayin sassaucin nan da ta rasu a makon da ya gabata. Trump ya faɗa a wani taron yakin neman zabansa a daren Asabar a garin Fayetteville da ke jihar North Carolina cewa zai yi naɗin wanda zai cike gurbin Ginsburg a wannan makon, kuma mace zan naɗa. A baya ya ambaci Amy Coney Barrett ta kotun ɗaukaka ƙara ta bakwai da ke Chicago, da kuma Barbara Lagowa ta kotun ɗaukaka ƙara ta 11 da ke Atlanta a matsayin waɗanda ta yi su maye gurbin mai shari'ar.
Kuma masu sauraro, mun kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a saurari shirinmu na yau da gobe, kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta yi gabatar da shirin, da Julie Leila, reshen wacce ta hada mana shirin, da injiniyarmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigar, muke muku fatan alheri.